da zamanin irin su Sheikh Hassan Dem duka a wannan zawiya ne akai ake zama a karantar ko da ba a lokacin muna da kananun shekaru mun riski tarihi a wajen malamin Sheikh Usman Bashir a irin abubuwa da aka shayar da halitta a wannan bigire wannan zawiya mai albarka yau in wayi gani a ce ni wannan zawiyar dan da yi musharaka da ƴan uwa ina ganin zan yi kidaya ta daga cikin wa'insu abubuwa na rayuwa ta waɗanda ba zan manta da su ba da wa'insu takrimi da Allah tabaraka wa ta'ala
bayan wannan alaka da nake da ita da wannan zawiya to bayan wannan akwai alaka ta uku wanda ni malami na wanda na karanci mu wadda Imam Malik a wajensa dan zawiyan nan ne wato kan Malam Bashir na Malam Bukhari Allah ya jaddada mishi rama wanda ya rasu shekara biyu haka da suka wuce lallai ni wannan zawiya gida ce a gudina kuma gida ce ma ga duk wani wanda yake bacci jane dan fayya magana akan ruban Maulana Shehu radiyallahu ta'ala anhu da alqur'ani da hadisi lallai kamar abinda mai girma mai gabatarwa ya faɗa maudu'i ne mai fadin gaske domin Maulana Shehu radiyallahu ta'ala anhu a ce ayi magana game da ruban sa da kitabu da sunna to ana maka magana ne wai kai tarihin Shehu radiyallahu ta'ala anhu baki da kai domin me babu cikin da zaka dubi rayuwar Shehu radiyallahu ta'ala anhu fa je idan ka koma zuwa ga sirar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zaka gane cewa lallai wani abu ashe wannan abin da Shehu ya aikata dama saboda annabi yayi kaza ne shekara ta 2006 muna tare da kakata sayyida bilkis radiyallahu anha tana ba mu labarin Shehu take cewa sai da bayan wafatin Shehu ina ƙara karatu cikin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan na karanta wani abu sai ce au ashe shi isa bayin ya aikata kaza ce baki ɗaya rayuwarsa yana kokarin manzon Allah ne yana cewa idza tara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kafar tsananin nake takawa yana cewa wa in tasaluni fa in tasaluni an habibi wa ma zahabi jawabi rasulullahi hina ushibu inda za a tambaye ni game da abinda nake so wanda nake so kuma wata mazaba nake bi amsa da zan bayar zan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da nake bada wannan amsa amma abinda ya kamata mu fara duba akai shine kowanne malami da zai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ba ba sai bi wannan sunnar ba sai ya san sunnar hakikatin sai sanin sunnar manzo Allah ba tana farawa ne da yaya zurfin ka yake cikin ilimin alqur'ani yaya zurfin ka yake cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya kuma zurfin ka yake cikin fiqh furu'in sa da usulin sa yaya zurfin ka yake a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba cikin waɗannan fuskar baki ɗaya za mu gano cewa Shehu radiyallahu ta'ala an a cikin kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ilman shi Shehu jigo ne hujja ne a cikin waɗannan ya haddace alqur'ani yana ɗan shekaru daga su wuce bakwai ba kuma tun daga lokacin da ya haddace alqur'anin nan yake ci gaba da neman ilimin alqur'ani kamar yadda ya gaya wa Abdulkarim an-Nayyazi wato kan dan jaridan nan na kasan Makka yace tun daga lokacin da na halarci alqur'ani ban daina ban gushe ba ina ƙara neman ilimin sanin wannan alqur'ani sai da fadawi ya zo wa Shehu radiyallahu ta'ala anhu sannan fa ya dawo yake yin subhin da gobe shi gani sanin gobe yake soke alqur'ani sobi a sace amma hakikata ya ce daga lokacin da ya dace alqur'ani a kullun ta Allah yana sokabi ne a kullun ta Allah yana yin sokabi ne da safe qira'atan da daddare zai yi shi tilawata kuma dukkan wannan tun gaba duka bai kai shekara 24 bai fara yake wannan tilawa kuma bai gushe yana yin ta ba har sai da ya kai shekara 50
sannan ya koma yake yin yake raba alqur'ani nan kashi bakwai
tare da duk wannan yawan karatu alqur'ani bai hana shi kuma ya dauke mai lokaci ba wajen neman ilimi a wajen mahaifin sa dukkan fasikan ilimi da ya hadda ya karance ya karanta ne a wajen mahaifin sa an tambaye shi 1963 a kasar Gambia aka ce mishi wai duk wannan karatun a ina ka samu yace ni dai na samu wannan karatun ne a wajen mahaifina kuma mazhabar Imam Malik duk wani littafin da aka dawwala aka wallafa shi to babana ya ji littafin ni kuma duk littafin da babana ya ji babu wanda ban san da shi ba in dai har babana ya ji littafin ya kawo shi to ni zan yi kokari in ga na hadisi saboda tsananin rukun shi da yake cewa ya samu ilimin da zai fara koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittifaqan so dai baban sai ta bane man sa ya rasa da dare ya fito ya shiga ɗakin sa ya ga mai gaishe ya fito kofar gida yace yau duniya ta lalace wanda ma nake sa rai da shi yanzu shi ma nani ne shi na rasa lokaci bai gushe ba sai ga shi ya zo yace Ibrahim Abdullahi daga ina kake yace a tubal balkina ne na duba na ga cewa babu kanzir na tafi inje in nemo saboda kada in kunna ta kafin in gama karatu kanzir din ya kare yace to kar daga wannan irin rana ta yau kada ka kara ganin ka cewa ka bar a tubal balkinka manta ya kare har ka daina karatu da kake a irin wa'annan kananun shekarun ne yayi kokari yayi amfani da lokacinsa yana cewa yana cewa yayi kokari yayi amfani da wannan lokacin ya kunfadi ilimi mai yawa da kansa yana cewa wal ilmu amri hu imam al amal amri kama ata yace na rantsa da Allah ilimi shine jagora baki daya jagora baki daya cikin rayuwar ɗan adam ina rantsuwa da kiran Allah to wannan fadin da Shehu radiyallahu anhu ya haƙƙaƙa wannan fadar a cikin aikin nasa bai kai shekara 25 ba ya garda duk wani fanni na ilimi
ya kwamfade shi har ya kai ga matsayin ya kai matsayin mu'allifi yana rubuta littafi littafin shi na farko da ake kiran shi da Ruhul Adam lima hawa min hikamin wa adabin ya rubuta wannan littafi a ɗan shekara 23 zuwa shekara 24 duk da cewa mutane da yawa suna cewa Shehu radiyallahu anhu ya rubuta wannan littafin yana ɗan shekara 21 duba da abin da yace wali bani ihda wa 20 sana ma'ziratan maqbulatan mustahsana cewa shekaruna 21 wannan ina bada uzuri ne idan an ga kurakurai ku karbe ta abu ne mai kyau wannan baiti ba na Shehu radiyallahu ta'ala anhu bane ba da kansa yana cewa wannan shidan qaula fatal andabi zan hakaito maganar fatal andab wato kan nan sai je Abdurrahman al-Akhdari ne amma hakikata yana dan shekara 23 zuwa 21 ne ya rubuta wannan littafi wanda muta dukkanin mu nan kadilan ne waɗanda ba su wuce wannan shekarun ba kuma ta yi ba wanda ya kokari mai dauke alƙalami ya rubuta baiti guda 5 ba shi ko gashi nan ya rubuta baiti 121 wanda ake har yanzu ake mudarasa sa mun dauki littafi na lubbul lubbi sai da aka yi sharhi ne na wannan Ruhul Adabi amma mujalladi 5 ne da Shehu ya cika ya tumbata a ragin ilimi sannan sai ya zo ya tabbatar mana da cewa ashe wani ilimin nan ba wai kawai karanta shi bane ba a'a hakikanin ilimi shine abin da sayyidina Ali radiyallahu anhu wa karrama wajahu ya fara cewa ilimi ba komai bane ba sai wanda kai aiki da shi Shehu radiyallahu ta'ala anhu yana ruko da Qur'ani da hadisi a dukkan fage na wannan a bangare na ibada da bangare na mu'amala musuluncin nan baki daya an gina shi ne akan ginshiƙai guda 5 idan kana maganar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah da shaida cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan ba wai Shehu Ibrahim ba duk wannan ɗariƙar tijjani ba za ka iya gaya mishi wannan ba wannan kamar a ciki aka yi shi idan ka cire wannan kai duba izuwa ga watakan ainihin bin manzon Allah bin Shehu radiyallahu ta'ala anhu da manzon Allah da Qur'ani a bangaren sallah kawai zaka gano cewa ba a samu a wannan daga karnisa zuwa wannan karnin zuwa wanda zai zo ka ba ma can za a samu wanda ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin sallah kamar shi radiyallahu ta'ala ba wai kawai dan ya ce maka kaza ka misali madaraina shari'atan halat min salatin qaddu fashanu ashmaqu cewa haka dai muna yin sallah domin mu ba mu san wata shari'a ba wanda ta zo babu sallah a cikin ta yana cewa kaza a nusalli kama kanin nabiyyi musalliyan muna yin sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah kaza ka nasuwa yace muna yin sallah kamar yadda manzon Allah yake sallah to ka koma ka gani shehu radiyallahu ta'ala an a duk inda yake babu wanda yake alfahari da shi kamar babansa duk inda shehu yake idan yana bada tarihin kansa babansa yake fada da kansa yana cewa ni ina da jagorori guda biyu a zahiri sune kitabu wa sunna na badi ni na kuma shine shehu Tijjan Abul Abbas wannan kitabu wa sunna yanzu a doran kasa ban ga wanda yafi ni sanin su duk koyi da shehu radiyallahu ta'ala anhu yake da shehu Tijjan radiyallahu anhu da mahaifinsa da ya karantar da shi karatun nan amma sai muka ga cewa shehu mahaifin shehu radiyallahu ta'ala anhu sadar yake har ya koma ga Allah amma shehu radiyallahu anhu sai ya zo sai ya ce shi qabdu zai qabalu zai har ma ya dawwana littafi akan wannan ya rubuta littafi raf'ul malam amma qabada wa rafa iqtida'an bi sayyid al-anani aka tambaye shi aka ce masa sheyin kasadul yake yi baban kasadul yake ce kwarai kuwa su suke yi amma kuma ba su Allah ya aika mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika mu da na duba na ga cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai na girmama iyayena sai na ajiye na su sai na koma yin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaga wannan a bangaren abinda yake ba farilla bane ba ma sallah kololan abinda zaka bashi a sallah ka ce mustahabin abin sannan azo kan ita kanta sallah shehu barhama jabi yana gaya mana yana cewa ina tare da shehu radiyallahu anhu tun ban san dama na da hagu na ba amma ni ban taba ganin sa ba rana daya sallah ta wuce shi akan lokacin kuma ba wai wucewa ba ban taba ganin sai yayi sallah shi kadai ba ba a jami'i ba so hudu yake zuwa masallaci idan a Madina yake zai tafi da sallar asuba ya tafi da sallar azhar ya tafi da sallar magriba idan ya je ya tafi kai da sallar la'asar ya je da sallar magriba idan ya je akai sallar magriba akai akai wazifa zai tsaya har sai an yi sallar isha sannan ya dawo da shekaru suka ja nauyi-nauyi sai aka zo ana daukan shi a mota amma duk wannan da ka bai ke tafiya da nauyin yayi nauyi sai ya ce duk da haka ba zan gani ba cewa wai ana sallah ni ba zan yi ba a janyo bututu a kawo shi kofar daki yadda idan ana kiran sallah zan tashi irin gani sai Abul Qais radiyallahu anhu ta bani labari ta ce sun yi tafiya da shi radiyallahu anhu kasar Hong Kong an to tamak za a je a wujirki baya saka agogo a hannunsa amma agogansa kullum yana aji da ya janyo agogansa ya bude sai ya ga lokacin sallah yayi sai ya ce ku je ku yi sallah sai ta ce shi ai mu bari kawai manye shi dan mun sauka shi a'a ba za mu wujirki ba sai mun yi sallah ta ce to ai lokaci ya gure mu ake jira yace sai dai ku su jira mu yace ta ce muka je muka yi alwala a kasan jirgi da ya daga kabbara ya ce Allahu Akbar fararen fatan gurguduwa suka saboda karfin muryarsa suka koma can gefe suna leƙowa ya ta ce da ya gama sallah ba wai da ya gama sallah ta su ba ya wuce sai da ya gama ya yi mu'akibar sa sai da ya gama tafiyansa sai ga yan jarida nan sun taho a gurguje suka zo su saki watansa sai ya ɗauki gezan rawaninsa sai ya rufe fuska yace ni ina da wani hali guda ɗaya idan na ga shehu yayi wani abu zan tambaye shi bai me yasa kai ka ba nace shehu me yasa ka rufe fuska ka su doke kai yace na ba su mamaki da yawa ina jin tsoron ka su doke hoto na nan gaba su zo su bauta mu kada su zo su daura ni akan matsayin da Allah zai kai yake fama da jama'i tace bai bari sun dauke shi hoto ba Shehu Rahmatu bi ya gaya mana yace mun yi tafiya da Shehu radiyallahu anhu mun dawo mun gaji matukar gajiya da na tashi zan yi sallah ina zuwa ina gama yin fatiha sai na da aya ɗaya rak Shehu yana kallo na bai ce komai ba sai da na gama sallah sai ya tambaye ni yace me yasa ka haka yace ai saboda mun gaji ce ikon Allah in da ni ne ni kuma ba zan iya yin haka ba ina jin kunyar Allah yace mai na gaji ina nake cikin irin wannan bin sunna yace bai taba gani da radadi da lokaci guda duk wani nau'i na nauyi da zai hana Shehu tafiya masallaci ba ko bai taba gani rana daya Shehu ya manta bai saka kafarsa ta dama ba ya shiga masallaci da ita bai taba ba saboda bin sunnar ba wai a iya sallar ba a shiga masallaci bai taba gani ba rana daya Shehu ya manta ya saka kafa a hagunsa ko kuma rana daya ya manta ya fara fitowa da ta dama bai taba ba saboda bin sunnarsa wannan dukkan bangaren sallah muke magana yan uwa jikansa Imam Hassan radiyallahu anhu yana gaya mana yace Shehu yana kwance a gadon asibiti jiki yayi nauyi da ƙaryar sallar asar da ƙaryar sallar azhar sai nace Shehu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kamace abinda ya kamace ka kai sallar nan asar yace mai to da sallar la'asar ta zo sai yayi azhar da magarba ta zo sai kuma tashi a daddafi yayi ta kuma duk wannan fajr yake bi yace da muka gama nace Shehu ai da ka sani dai kai a zaune yace kai Hassan bari ina jin kunyar Allah ina numfashi in nuna mashi na gaci ba zan iya ba ina miki tukun wannan wannan a bangare na sallah ke idan ka juya ka ga yaya yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka tattara wannan na sallar za mu ga Shehu yana haƙƙaƙa faɗinsa na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa namshi ala nahjil amin sawiyatan nutabi'uhu fal kulli jidd mutabbi muna tafiya ne muna bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kafa muke bin manzon Allah ba mu da wani gefe a bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce ga wanda zamu yi ga wanda ba zamu yi ba nasumu kama kana nabiyyu musalliyan nasumu nusalli kama kana nabiyyu musalliyan nasumu kaza naqfu sabila sumaytak yace muna yin sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah haka zalika muna yin azumi domin me domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kora idan watan azumi yayi zai tara jama'a baki daya yace musu ku bari ku fasani cewa duk abinda kuke yi ku ajiye shi gefe ga watan alqur'ani ya kama ga watan da Allah yace abinda ake yi duk da abinda kuke yi naku ne amma wannan wanda za ku yi azumi na wani ku je ku bi yan uwanku ɗaya bayan ɗaya ku nemi yaguwansu kada ku shiga wannan watan da haƙƙin wani akan ku sannan idan ya gaba sai ya ce musu abinda nake so da ku duk mutumin da ya san cewa lallai sai ya zauna ya yi abin da ba daidai ba a wannan watan da ranar to ya haƙura ya koma ɗaki ya bacci har aka zo aka bashi labari da gaban gidan gaban masallacinsa bishiya ne inda ake zama a domin inuwar bishiyoyin da suke gurin aka ce mishi da azumi da rana ta yi mutane suna zuwa su ta zama a wajen saboda zafin rana garin Senegal tana da tsanani fiye da nan amma kuma hira suke yi sai ya ce a je a sare wannan bishiyar baki idan watan ya kama bayan duk wannan wa'azi da zai musu zai zauna tun bayan sallar azhar zai ringa yin tafsiri har magriba al'asar ne kawai take tace shi a yi sallar al'asar idan aka gama sallar al'asar a dawo a ci gaba idan ranar ba a gama darasin wannan ranar ba idan aka sha ruwa za a dawo sai an karasa tare da haka dan ya danye su daga tunanin daga tunanin wani abu na duniya ko na asha ko kuma ya janye ko kuma ya janye su daga in tunan Allah baraka wa ta'ala sai ce musu to abin da nake so da ku dukkanin muridai na daga yau na lakanta muku goma farko kullum kowa yayi istighfari 7000 idan ka hada goma farko kana da istighfari 7000 a goma na biyu kowannen ku yayi salatul fati 7000 a in ka gama hada kai 7000 a goman karshe kowannen ku yayi la ilaha illallah 7000 ka hada la ilaha illallah 7000 tare da haka yana ganin cewa idan suka yi tsayewa suna da sauran lokaci da zai ba su su ringa wani hira ta duniya sai ce to duk lokacin da za ku zo na ku yi hira cikin manzon Allah da shehu jiddiya da ku ƙara da lokacin na ku baki da haka saboda me kada ya ba su wata kofa da zai sa su yi wani abu wanda zai kauce wa shari'ar musulunci yana da gonaki gonarsa wanda ta fi shahara ita ce gonarsa ta shinkafa da ake kiransa da risaton duk lokacin da aka duk lokacin da yayi noma ya gama sai ya fitar da haƙin Allah ta zakkar lokaci guda ya ce ni ba ni mutum ne wanda ba na ajiye kuɗi a nuna amma zan ajiye kuɗi wanda zai kai ni sabin zakka shekara ta cika domin in fitar da shi zakka kawai duka wannan yana kokari ne ya nuna mana yadda za mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duka wannan yana yi ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka'in da naki sannan ka koma ka ga yadda yake bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikin hajjinsa cikin ibada da mu'amala Allah ya ce mana al-hajju ashurun ma'lumat faman farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj Allah ya ce idan ka dauki azama ka za ka yi aikin hajjin nan ba fa magana ta asha ba fasikanci ba ma fa musu sai muka ga wata rana shi radiyallahu ta'ala an yana aikin hajji ya shiga kanti yaje siyayyar littafai zai juya sai ga wani littafi sai ce wancan littafin fa nawa ne yace kaza ne ya dauki kudin ya danka mai je ka dauko sai ya tafi je dauko kafin ya dawo shi mai ka shi mai shago ya mai sai ya ba shi sai ya ce baka ban kudin ba sai ya zan kudin ya ƙara mai ya ƙara ba shi kudin bayan shehu ya tafi ya biyo shehu da sauri sai ya za ka yi man haka yanzu na tuna ka ba ni fa kudin nan ya za ka ƙara mai ta mai ya ce baka ji Allah ya ce fa man farada fi dal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ba Allah ya ce banda musu idan na ce na ba ka ce a na ce na ba ka mun yi musu shi sa na ce ba zan ba shi sa na haƙura na ƙyale ka na baka wannan kudin naka da dai in yi abin da zai janyo mun musu a kaina daga to ba a wannan ba a har abin sunnar da yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikin haji har wanda take kawai al'ada ce ta annabi ko kuma wani abu ne kawai na annabi wanda bai baya cikin wani da'ira na ibada yana kwaikwayon manzo Allah ya ce murada hajjil bakhirati jami'i jinanun wa azwaji min al-hur wal khawal وهذه أرى شيئا رآه محمد وأنزل أرضا كان فيها وزا بجل أو وزا يحب على حفظ الروايات على حفظ الإختلاف الروايات يكي دكا مرادي دكا بور مصوصة أي حجي بازي وشو قولوا لوا با الله يباس الجنة يباس ما تعين الجنة قوة بكاتة من الدنيا يكي دكا سنقو كري أماني يا إشيني إن جاء أي حجي إن جاء أبدا أكشي النبي ياغني in dubi wannan daki na Ka'aba in ce wannan gidan nawa ya kalli abinda annabi ya gani in dubi hajjal aswad in je multazam in je hajji isma'il in je in sa'i baina safa wal marwa wai dan tattaka in ce tayu kafa ta yau ta taka inda annabi ta takawa bi ma'ana anan ana yin magana ne akan cewa an wuce wani tadawuri na kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a abinda yake ma na ibada Shehu Muhammad al-Mushri al-Murtani yace mun tsaya muna duban sa shekara 5 tir ba mu taba gani rana daya ya saba wa manzon Allah ba a kowace irin hali rana daya a ce yau gashi ya saba wa koyarwa ta manzon Allah ta kowace hali ba mu taba ba wannan yana haddaka maka ashe abinda Shehu radiyallahu anhu yake cewa ayat nasu khallul hasla wa qafu Muhammadan wa illa tarawna ad-dara jadda baraki yace ya ku jama'a baki daya ku bar farwa sa ku ajje duk wani warge ku rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan fa ba za ku rike ba kun kuka jingina kanku da ni to wallahi ni tsawon zamani zan kuma ta gare ku ni ba yana cewa alinu liman yaful amina wa innani shadidun wa sa'abun izuqadu ila al-ahwa ni me saukin kai ga wanda yake riko da manzon Allah fa amma amma wa innani shadidun ni me tauri ne me wahala ne idan naga za a jani zuwa ga san zuciya amma idan abin da yake na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abin da yake na sunnar annabi ne to fa ni ne a tsawon gaba ni ne ma zan koyar Shehu Barhama jab babban sakataren sarki cewa ban taba gani yace ayi auba face na su tintin ya dade da yin haka ya dade ya zama jinin jikin sa ne ma aikata wannan abu haka zalika idan ka juyo kan dubi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko rayuwar manzon Allah da iyalinsa zaka ga yadda yake koyan annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairukum khairukum li ali wa ana khairukum li ali mafi alkhairin ku shine wanda ya kyautata wa iyalinsa to ni ku na fi ku alkhairi domin na fi ku tota tawa kiyaye wata rana mun je maulidi da sayyida Abu Bakr radiyallahu anha asar Qundus dake sai mutane suka biyo ta masauki mazaje da mataye suka ce idan abin da muke bukata shine mun koshi da jin tarihan shehu da littafin shehu muna so ki ba mu labarin shehu a mu'amalar sa da iyalansa sai shuru tace to abin da nake son gaya muku anan shi idan fa har zan gaya muku mu'amalar shehu da iyalinsa to wa'annan matayen naku inda mace tana saki miji za su sake ku suke ba ku kwaifayin shugaban nan tace ban ita idan ta bai taba ganin halitta da yake da saukin kai a gidansa ba kamar yadda Shehu radiyallahu ta'ala an yake da wannan sallah ba shi da kofi nashi a ce wannan kofi ne na mai gida babu wannan tace kuma ba shi da kwano nashi wannan kwano ne mai gida baki ɗayan mu muna zagaye da shi muna cin abinci tace abinda zai baka mamaki anan shine idan ya dube ka ya ga cewa baka cin abinci sai ya ringa turo maka abincin gaban ka idan ya ga ka idan ya kawo hannu zai sha ruwa ya ga ka kai hannu sai ya dauki hannun sai ya dauki ruwan shi sai ya zuba maka kai ka sha in ka sha ka koshi shi zai biyo daga baya ya sha wannan ruwa tace yayi tafiya wata rana ni kuma kafin ya dawo sai na gyara daki na nayi sabon fenti ranar da yazo ya shigo ya ga fentin yayi kyau yace a wannan fentin yayi kyau amma ba za ki hada ni rigima da ubangiji ba gaya min nawa kika kashe wannan mas'uliyya ta ni gaya min nawa kika kashe ni in biya ki tace na gaya mai abinda ya bani sannan ya kara min ma da wani abu ina muke cikin wannan kana ganin ba wai a bangaren ibada ba har bangaren mu'amala radiyallahu anhu bai tsaya bai yi kasa a guyo ba yana kokari ya ga yana jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana dai ya ji ya faɗa mana wai khadimu lil ahlina yahsifu na'lahu wa yaqu laman wa huwa lisawmi yarqu to gashi nan yadda yake khidma ga iyalan radiyallahu ta'ala anhu shi ma
Allah
tace wata rana mun yi tafiya da shi baya san ruwan sanyi kwata-kwata a cikin sa amma yana matukar shan ruwan kuma yana kwanciya a waje mai sanyi AC amma kuma baya iya alwala ko wanka da shi sai lokacin sallah yi aka nemi ita an kawo ni ita ta lallashi yace kai a kawo ruwa aka nemi ruwa aka rasa sai ruwan da yake furji da wannan ruwan ya albara da ya gama alwala da wannan ruwan yayi sallah ta ce ba a yi minti 30 ba kafafuwansa duk sun kumbura muka ce ai da ka bari yace a'a ba zan bari ba kada lokacin sallah ya wuce garin ne a je kasuwa a siyo gita kafin ku dawo lokacin muhtari ba ba laruri ba ki magana kada muhtarin sallah ya wuce ban yi alwala ba na yi sallah shi yasa na hakura na yi alwala da mun sanya kuma na nemi duk abin da ya kamata ne cimma da shi na rasa dan haka gwanda ne ya alwala da ruwan sanya in yi sallah da in bari lokacin muhtari na sallah ya wuce baki sallar nan ba ina miki mu samari cikin kwaikwayon Shehu radiyallahu ta'ala an wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun dai ji ya ce idan har ba za mu bi manzon Allah ba to fa shi inda muna danganta kanmu da shi to ya ce mu ba shi babu babu shi babu haka zalika idan muka yi duba zuwa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tausasawa da tausasa lafazi da rashin kunyar da mutum to sai ba za ka ga wannan abu practically ba sai a cikin rayuwar shi radiyallahu ta'ala dace idan aka zo aka nemi fatawa a wajen shi radiyallahu an aka ce malam wani ya ce kaza kuma ya tabbatar wannan fatawa ta wannan malam wani ba akan jiri take ba fatawa ce fatawa sai ce dukan Allah ni da ilimi na bai kai nan ba amma abin da na sani shine kaza da kaza da kaza ba wai ya fada ba dan ya kushe wancan sai ya fara nuna cewa ni ilimi na bai kai wannan ba amma yanzu muna cikin duniyar da ba a ganin ka cewa ma kana da ilimi sai ka tashi kana hujumi ga wani ɗan uwanka musulmai wanda ba a fahimta fita sa'a kawai sai ce wata rana a watan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga duk wanda yazo zai baka kudin dinki ya baka kayan ya baka kudin abinci da komai sai wata mata ta zo ya bada duka wannan abu ya ta zo ta roki kudin mai man da za ta dafa abinci ya bata ta kuma dawowa ta manta ta ce a bada kudin mai maimakon ya hantare ce kore ce sai a sai ce okay wancan kudin man an shi man ne ya zube ko wai shi yake nema mata shi yake nema mata kuzuri ta ce eh ce to shikenan a kara mata wannan kudin wannan shi yake gona mana rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu yace annabi ya aike ni inje in siyo nono da na taho kan hanya na ga yara ƴan uwana suna wasa shikenan ni ma na tsaya ina ta wasa na manta da aikin annabi lokaci ya ja annabi ya biyo sawuna yana gani yace Anas yanzu zaka tafi ko na ce mai eh to anan shehu da yazo ta ƙara maimaita abin ta manta cewa ta tambaya sai ya ce zube waye ko to a ƙara mata kuɗi ta ce muna cin abinci da shi radiyallahu anhu ce mishi wai mai isa kake yawan cin zaitun ya ce saboda na ji an ce annabi yana son sa shi yasa ni ma kawai nake so da ba na ce amma daga lokacin da na karanta yana so sai ji duk duniya ba abin da nake so sai shi ya nake cikin wannan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abinda shehu radiyallahu ta'ala anhu ya bari wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan a cikin ibada ne ko cikin mu'amala ne waɗanda suka rayu da shi za su tabbatar da waɗannan abubuwa da muke fara mu da kuma mu rayu da shi ba mun karɓi wannan abin daga wajen amintattu waɗanda suke jika a cikin wannan tafiya to duk wannan taron da muke wannan magana a lokacin na hararuwa abin da ya kamata mu fahimta a nan shine ba mu jaradin zaman mu a nan mu yi labari kawai bane mu tafi to ba mu jaradin zaman mu a nan mu yi labari kawai bane mu tashi mu tafi ko kuma mu shauƙantu da irin wannan maganganu da yadda jagoran mu ya kasance a ba shi bane wannan babban abin da ya kamace mu shine yaya za mu yi hoɓɓasa mu ga cewa mu ma din nan fa muna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine turas shine gadan da shehu radiyallahu ta'ala an yaba mana shine abin da shehu radiyallahu ta'ala an yaba mana wai wani bawan Allah ya zo jin shehu ya ce mai kai shehu ni dai na san Allah ya dade duk dai da wannan halin nawa ranar tashin alkiyama dai muna da kai a wallahi ba kare yace kamar ya yace a'a idan har ka bi manzon Allah ni ma bin sa nake yi domin ga tayu Allah tabaraka wataala ya taimake ni in shiga aljanna me yake nuna mana anan shine magana wancan balaraban da yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina so in kasance tare da kai a aljanna yace a inni fi kasantu salati yace to ka taimake da rawani sallah to anan shehu radiyallahu anhu yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kana so ka kasance tare da ni to kai ma fa kai koyi da manzon Allah da ni ma koyi na kire shi wa'in su mutanen ƙauyuka sun zo wajen sa radiyallahu anhu shekara uku suka zo a jere suna zuwa ziyara sai a zo a ciki tufin shehu baya gani da a wani lokaci da suka zo aka yi gamo da katar shehu yana nan ya goje musu ya ce shekara uku kuna zuwa ba kwa samu gani sai wannan shekara yace amma abinda ni nake so in gaya muku anan shi ne duk wani abin da zan muku ba zan taɓa taimakon ku da komai ba ƙarshen taimakona da ku shi ne in gaya muku ku kuma ba abin da za ku taimake da shi sai dai ku bi umarnin abin da nake gaya muku. Amma muddin kuna tare da ni ba za ku gona wa umarnin ba, to ba ba yadda za a taimako na ba zai taba haƙaƙuwa ba. Sannan mu sani mu samari na wannan zamani, idan ba haka za mu bi wannan gwadabi da shawara da Allah ta'ala an ya shimfiɗa mana ba na bin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to kada fa mu daga kanmu mu ce mu na shawara, wallahi ba na shawara bane, domin ya faɗa da kansa na fa al-liyal ashrar daha wa saqat rijalat tuqawal jim wal rushd wal fawz, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kakkaba manyan kora mun duk mutanen banza, dan haka duk mutumin da yake shiga rigar faira yayi abin da yake sabanin abin da failar take kai, to ya sani tuntuni shi shawara da Allah ta'ala an annabi ya kawar mai wannan mutumin ne. Amma mutumin da ka ganshi wanda ya samu rabo mai jin tsoron Allah wanda yake kokari, mun faɗa a karatun nan na farko magan nan yaya shauye gugur mai wajen neman ilimi, to wannan fa shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro mashi ilimi ya turo mai su. Shau baba lamin yake cewa babu abin da yake bata wa shaurai kamar shauye ki, ya ce an ce mai kai ai wannan ilimin naka na baiwa ne kai kawai samu saka ya samu. Sai shi wuce a neman ilimi ne kamar zambuki, nema ne kamar zambuki, na kai matsayin da ina kwana in yi ni cir ba ni da abin da zan ci, saboda mai ba ni da damar da zan siya abin da zan ci, ni dai na duk akwai ina neman ilimi, babana ya ci abin da yake so kenan, ni kuma zan bi shi haka. Duk wannan sunna da nake faɗa da duk wannan koyi da maulana shawara da Allah ta'ala an yi ga janibin mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba fasbi fa samu ya bi wannan sunna ya bi annabi sau da kafar nan sai da ya san menene sunna, bi ma'ana idan ba ka da ilimin ta yaya za ka gane annabi yayi kaza har ma kai ku kai da manzo Allah ba zai yi ba. To sai muka wayi gari muka tsinci kanmu mu samari, mun fi kowa rike cirbi, mun fi kowa rike wajen shawara da Allah a cikin motocinmu da mashinanmu da gidajenmu, amma kuma aikin an ban mu a baya, an mana nisa gaske wajen kwaikwayon shawara da Allah, an mana nisa na gaske. Saboda haka ba mujalladin mu tare a wajen nan zawiyan nan mu faɗa ba, dukkanin mu nan wajen babu wanda ba zai koma gida ba ya iya karantawa akan kansa, a'a taruwan mu anan shine mu tunatarwa da kanmu ko mu ga yaya za a yi mu ga cewa ba lalle mun bi shawara nan. Babu babban tashin hankali da shawara da Allah ya ce, kamar ranar da Allah ya ce yawma natu kullu unasin bi imamihim, mutun ya tashi waye gari ya ga cewa baya jagoran da yake tunanin yana karkashin sa, ya ga cewa ranar tashin alkama nan wannan jagoran ya ce mai a kai fa ba ka tare da ni ba cikin mutane na kake ba. Shi ya ce idan ba za mu bi annabi ba, ayyan nasu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa in fa ba za ku bi annabi ba, to ni fa na ba ni ba ku yace, to dole ne mu samari mu komo zuwa ga hankulan mu, mu komo zuwa ga zawoyoyin mu, mu nemi wannan ilimi na shari'an nan, mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada mu wayi gari mu tarancewa shau yayi gabas mu muna yammata. Allah ya kiyaye mu daga afuwa cikin wannan babban hadari. Amma mu sani shi radiyallahu anhu shi gabaki ɗaya rayuwarsa ya bi manzon Allah ne sau da kafa, ya ishe mu wannan magana da na faɗa na kabiru yadda shau yake girmama shauci da radiyallahu anhu da bayansa, ya ce a'a dan da dai ni mahaifina ba shi ne wanda Allah ya aiko min ba, to babu komai, yana nan a matsayin shugabana, yana nan a matsayin malamina, amma ga abinda na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabul da shi, to ni zan ta yin kabul nan har duniya in kuma zuwa ga Allah. Abu bisho yake nuna mana anan guda biyu wanda hatsari ne da muke cikinsa, shine shawara da Allah anhu bai kasance irin mutanen inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athabin muqtadin ko muqtadin, cewa kawai yadda muka tashi muka ga ana yi koyi shikenan ɗan abiyari ma a sha kiɗa ne, sannan bai nuna mana kan cewa kai a matsayinka na muridi ba ka da wata huriya ta cikinka da aka ce ka sallama wa shehinka kamar matacce a gaban mai wanke shi ai ba wai kai an ce shi kamar sai da ya fara ce maka wadul murabbiyan khabiran nasiha kamila ihsan imama saliha ashe sai ya cika duka wa'annan awsaf din sannan zai kasance yana da ahliyar da za a yi mai irin wancan kwaifayan amma idan bai cika wa'annan sufofin ba sai ka kike tana zai sai yi sai awa shi sai maka wai gari mai muke da wani taklidul a'ma da daidai da rashin daidai kai kana ganin su akan daidai Allah kiyaye mu Allah ya dawamar da mu akan wannan turba Allah ya sa mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jagoran mu Shawai radiyallahu ta'ala an yi koyi da shi muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran dukkan ƙasashen musulmai da suke a duniyar nan baki daya Allah ya ƙara ciyar da wannan zawiya a gaba ya ƙara tabbatar da mu karkashin a wannan faila ta Shawai radiyallahu ta'ala anu a cikin maganganun mu da ayyukan mu alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma Shawai Tijani alfarma Shawai Ibrahim yes wa kullu amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah dan uwa ina gani yanzu mun tabbatar da abin da muka fada tun da farko cewa ba taba yi ajiye kwariya a wani guri da ya dace da ta zauna a cikin jiwa irin wannan kwariya ta kai sai yi ya yi wa wani masu kuma da